Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a jiya Asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nukuliya Zaporizhzhia da Rasha ta mamaye, kuma Rasha a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar. Zelensky ya yi nuni da wata majiya tattara bayanan sirri a matsayi inda ya samu waɗannan bayanan. Akwai gagarumin barazana saboda a fasahance Rasha ta shirya ta tada bam a tashar makamashin. Zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da ya yi da Prime Minister Spain Pedro Sanchez, wanda ya kai ziyara a ƙasar. Sai dai shugaban na Ukraine bai yi wani ƙarin haske ba. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatan sojin Ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin Rasha sun binne na kiyoyi a tashar. Zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar Zaporizhzhia da ke zama tashar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Ya kuma yi kira da a kakaba takunkumi akan tashar nukuliyar Rasha ta Rosatom. Wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kunkaya ta kauce hanyar ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa dake yammacin kasar Kenya. ‘Yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar Juma’a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a Londiyani. A jiya Asabar, adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51. Ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace. Kwamandan ‘yan sanda Tom Dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yayin da ruwan sama kaman da bakin kwari ya yi kawo tsaiko ga aikin ceto. Ma'aikatar ceto ta Red Cross a Kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana buƙatar gudunmuwar jini. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin ƙasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na ƙasashen duniya bai wadaci buƙatar matalauciyar ƙasar ba, inda ya kira ga ƙarin taimako ga 'yan sandan Haiti su yaƙi ƙungiyoyin banga. Manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin ƙasashen duniya akan matsaloli da ƙasar ta Caribbean ke fama da su wurin yaƙi da rikicin ƙungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Nan kuma Guterres ya buƙaci a tallafa musu. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa watanni 9 da suka shuɗe cewa ƙasa ɗaya ko ƙasashe biyu su tura wata rundunar kotakwana su taimaka wa jami'an tsaron Haiti. Babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata ƙasa da ta yi yunkuri akan wannan buƙata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsanancin zafi ya sake tashi a jiya Asabar a yawancin jihohin kudancin Amurka, yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin Celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama. An yi gargaɗin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar Arizona, inda birnin na Phoenix da unguwannin kewaye suka sha zafi mai tsanani da ya kai ma'aunin Celsius 46. A hali da ake ce kuma, birnin Las Vegas na jihar Nevada da ke kudu maso yammacin ƙasar ya fuskanci tsananin zafi mai ƙuna a ranar Juma'a, kuma masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi cewa za a ci gaba da samun yanayi mai zafi a duk ƙarshen mako, wanda zai kai tsakanin ma'aunin Celsius 41-49 a yawancin yankin. A jiya Asabar, jami'an gundumar Clark sun buɗe wuraren sanyaya jiki ga mazauna wurin. A ƙarshe, sama da mutane 1,300 ne aka kama a Faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu, lamarin da ya kai shugaba Emmanuel Macron ga soke bulagurinsa zuwa ƙasar Jamus a jiya Asabar, yayin da ake jana'izar matashin nan Nahil M da harbin da 'yan sanda suka masa har lahira ya haifar da tashin hankali a faɗin ƙasar.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOE Hausa kasuwa akai mikilo ne.
To masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau shirin yana zo muku ne daga garin Mina da ke Makka a kasar Saudi Arabia, kuma mun duba irin hada-hadar kasuwanci da ake yi a wannan wuri bayan kammala ko kuma saukowa daga hawan Arfa. Kuma muna ɗaya daga cikin wata mai sayar da sayarwa a wannan kasuwa. Malama suna?
Suna na Hawwa.
Hawwa, me kike sayarwa a nan muna?
Wala, huluna nake sayarwa.
Huluna, to ya kasuwanci yake tafiya?
A kasuwanci, alhamdulillah, ba laifi.
Na'am.
Yan Najeriya ana ta hada-hada, an sako lafiya kalau. Masha Allah, tabarakallah, suna siyayya.
To kamar hulunan ki, naga kina kwance ma kina bacci, nawa nawa ake sayarwa?
Akwai na riyal 5, akwai na riyal 3. Ana sayarwa kuma na suna siya ba laifi. Eri Allah ya maida su gidan su lafiya.
Ana ganin kaman kuna tsada idan alhadai sun zo, da gaske ne?
A'a, ba dai riba sosai bace ake dora, su ma ka san komai yanzu yayi tsada. Shine ya saka. Amma suna ma sosai neman ragi sosai da sosai, kuma ana rage musu.
To nun kun kammala wannan kasuwa ta muna, sai kuma ina?
Sai kuma Makka.
Ita wannan kasuwa sai baɗi kenan kuma?
Muna da rai da lafiya insha Allah.
Ke kin dade nan kina wannan kasuwa?
Eh, ni anan aka haife ni.
Anan garin, anan Makka?
Eh.
Kuma duk shekara kina zuwa cin kasuwa?
Insha Allah.
To kina samun kuɗi sosai?
Ba laifi, ana samun na rufin asiri.
Yanzu in kin gama cin kasuwan nan ta muna, kamar nawa kike samu?
Nan ta muna? To duk da ana tsadar kuɗin mota, ana dan samu ba laifi. Ka san kasuwa sirri ce. Iwa.
Wato baki sake faɗi sirri?
A'a, gwara dai in yi shiru.
To kamar su hukumomin Saudiya nan, akwai wani abu da suke ansa na haraji a wurin ku?
A'a, ba sa ansa. Baka gani suna cewa ya dauke ayi wane ne, wata ran ma har suna dauke kaya? Iwa. Amma da yake nan wajen Hausawa ne muna samun rangwame. Saboda Hausawan ba sa bari a dan wulakanta mu. Iwa.
To mun gode malama.
To ni ma na gode.
Ba da sa'a.
Allahumma.
To bayan mun kammala da mai sayarwa, sai kuma ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin alhazai da na ga suna sayan kayayyaki. Malam, barka dai.
Yawa, masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Isa Ibrahim daga jihar Gombe.
Na'am.
Da farko dai ina farin ciki na da zuwa wannan waje, kuma a wannan kasuwa dai kamar yadda kowa ya sani, kasuwa ne wadda ta hada kowa da kowa, don duniya ne a nan gaba daya. To, a wannan kasuwa kayayyaki dai ba yadda babu.
Yanzu kai me ka sayi anan? Na ganka tsaye nan wurin huluna.
Kware daga gaske, sunan na sayi huluna guda uku. Wasu riyal 10-10, wasu riyal 5-5. Sannan na sayi riga wadda na same ta dinkekkiya a riyal 40. To kaga in har muna kamanta kudin mu da na Najeriya, to ba za mu iya sayan kayan ba. Amma sai muka bar su a riyal din kawai, in sun ce mana riyal sai mu bar shi a riyal din. Saboda mun duba sai mu ga an ce riyal 70 sai mu duba. Nawa ne sai mu ce 14,000 ne ba, 14,000 wannan riga. To sai mu ji wani iri. To saboda ba mu saba canje-canjen wannan riyalin ba, kudin mu ba daraja yanzu. Wa za ka dauki riyal daya a 200 mu na gida? So shi Alhaji in yaji sai ya ce nawa ne wannan, yana tambaya riyal 70 nawa kenan a kudin mu na Najeriya, mun ce masa 14,000, ya ce kai ba zai ba, sai ya kara gaba kwarai da gaske.
Amma nan mu ne yafi sauki ne da kuke sayi nan, maimakon ku bari sai an je Makka bayan kammala.
To alhamdulillah, gaskiya nan suna jin Hausa. Idan wani abu ya kasare mu kan ce musu famu wani gida ne ku rage can ba ruwansu, wani sai ka nemi interpreter ya fassara masa ma shi dan kasuwan ga abin da kake so. A sai ya ce ma in shi in ba goma nan ba ba zai sayar ma ba. To amma nan zamu ya ce musu goma, in sun ce ba goma ba mu ce to gaskiya ba zamu ya ba, ku rage ku bar mu nan su kaza kaman 7-7 ko riyal 7 ko riyal 5.
Sai samu sauki a nan,
an fi kwarai da gaskiya, an fi samu sauki saboda suna jin yaren da muke ji.
Eh, to ga kuma wannan Alhaji. Alhaji barka dai.
Ah, barka ka dai.
Suna fa?
Sunana Alhaji Kabiru mai turare, garin Bakashi.
Bakashi wace jiha kenan?
Ah, jihar Gombe.
Wato kai ma Gomben da yake nan. To me ka sayi nan?
Na sayi kayayyakin yara da na mata. Wanda kuma ka san abunda idan ka shigo kasuwa zaka zo sai ka ga abunda yayi maka, ko da baka tashi sayi ba. To Allah hakika dai na sayi kayayyaki na mata, na yara, da kuma na yan samari hakan nan.
Ka samu sauki ne ko?
Eh, wani bangaren na samu sauki, wani bangaren ko bazan ce na samu sauki ba, saboda yanayin kudin namu da nasu ba daya ba.
To amma yanzu kai kaman nawa ka kashe wannan kasuwa?
Eh kaman abun da yanzu nan na kashe ina gana kashe ya kai riyal 100 a yanzu.
To ya baka bari sai an je maka ba.
Eh to kaman yanda na gaya maka tun daga farko idan ka zo baka tashi sayan abu ba amma zaka ga abun da yayi. Sai kaga
wato kayan sun baka sha'awa ne.
Sun ban sha'awa shi yasa na saya.
Shi yasa ka kasa hakuri
sai. Eh shi yasa
ba za su dame ka ba.
Eh to ba za su dame ni ba saboda gobe ina nufin zan tafi Makka.
Alhamdulillah. Akwai kuma wani Alhaji ranka ya rike suna?
Sunana Alhaji Awwalu Tukur shugaban hukumar jin daɗin Alhaji na jihar Delta.
Na'am, Delta can kudancin na
South South.
To gashi kuma nayi babban kamu nayi karo da kai wannan kasuwa. Me zaka ce game da wannan kasuwa ta muna?
Wato wannan kasuwa dai kusan tun da na fara zuwa aikin Makka a shekara ta 2000 nake ganin wannan kasuwa. Da lokacin ma in ka fito zaka tarar da abinci nan muke siyan abinci kala-kala na mutanenmu na gida mu ci muna jin daɗi. Amma daga baya kuma da aka sake tsarurruka aka zo ana abinci na zamani suka daina kawo abinci. Amma suna ɗan sumogulin ɗin kayayyakinsu suna zuwa suna baje kolinsu.
To yanzu kana ga ita wannan kasuwa tana da tasiri wurin Alhazai?
A gaskiya Alhazai suna sayayya suna musu ciniki sosai ba kaɗan ba. Kamar yadda ka ji waɗannan sun yi bayani suna ciniki sosai. Su ma matan suna ciniki suna jin daɗin zuwan Alhazai.
Amma me za ka ce musamman game da yadda take amfanar su Alhazai da kuma su kansu masu sayarwar? Me za ka ce?
A gaskiya shi Alhaji ya zo ya ga abin da bai taɓa gani ba. Ya yi sha'awa ya siya. Ita kuma ta yi kokari ta shigo da kayanta su 'yan kasuwa don ta samu riba kuma ta samu. Kamar yadda wannan ta faɗa suna samun amfani ba kaɗan ba.
To yanzu kana ga wasu suna gani ya kamata a riƙa bari sai an je maka a yi sayayyan nan maimakon tun nan mina. Me za ka ce ga masu?
In ka ga ya yi maka sauƙi sai ka siya anan. Kamar mu da ke mun saba zuwa nan ko duk shekara yawanci mukan je Jidda mu yi sayayya. Wasu kuma ba su san ma hanyar zuwa Jidda ba. Ko wasu kasuwanni na Makka iyakacin sun ga kayayyaki a nan su siya shi kenan.
To Alhaji daga ƙarshe kai ɓangaren ka yanzu me za ka ce kwata-kwata ga Alhazai game da wannan kasuwanci da ake
a ni a halin yanzu kan ba zan iya cewa ga wani abu. Abu ne dai da an riga an saba ya zama jiki ya zama jini ana yi yau da gobe. Yawwa ma
akwai kuma Alhaji guda ranka ya rike suna da kuma jiha.
Sunana Abu Sufyan Ahmad Siri-siri shugaban Alhazai na Cancaga local government.
To ga shi na ci karo da kai wannan kasuwa ta muna. Ka sai wani abu ne?
Eh to ni ban riga na kai ga siya ba.
Eh
amma dai muna tare da waɗanda suka siya.
Dama kana ka saba yin sayayya a nan koko dai?
Eh to a baya can dai kan mun yi sayayya a nan. Amma a yanzu ba abu to me za ka siya? Ba abin da za ka siya
ai. Amma me za ka ce game da ita wannan kasuwa ta muna da ba dare ba rana kwana kusan uku tana ci?
Haka ne wannan kasuwa kamar yadda wanda suka gabata suka faɗi kasuwa ne wanda yake mutane suna ɗan samun alfanu a wurin. Alhazai sukan samu abin da suke so su kuma masu siyarwa su ma suna amfana. Alhaji kamar inda anguwannin da muke wani lokaci za ka ga abin da kake nema ba ka same shi a can ba amma a nan
kana ne Makka kenan
a Makka a nan sai ka ga shi. To sai ka yi amfani da wannan dama sai ka siya in ya yi maka in kuma bai maka ba ka koma Makka sai ka je ka nemi inda yake ka siya.
Kai ma kayan da nan kayan sun fi sauki koko?
Eh to ka san ba ka cewa nan kaya sun fi sauki ka yi kwamfiyarin ɗin shi da Makka saboda nan moto da za su shigo su zo nan ba ƙaramin tsada yake da shi ba. To ko kaga ba zai yiwu ka yi wani business at short ba. Dole business kana yin shi don ka ci riba ne. To in sun shigo moto kuɗi da tsada sun zo nan kaga tsadan motar nan dole zai hau kan kayan nan ne don dole a raba shi kuɗin ya fito kuma har a samu wani abu. To ko da dai da kaɗan ne nan ɗin zai iya fin na cikin garin Makka. Inda muke
zai iya nan zai ɗan fi kuɗi ko yaya?
Zai ɗan fi ko da dai ɗan yaya wani abun kuma sai ka same shi da sauƙi fiye da yadda za ka same shi a Makka.
To Alhaji Abu Sufyan mun gode ƙwarai. Kai ka sai wani abu wannan rigan nan ka sai ta?
Nan ba nan sai ta ba gaskiya wannan rigan a Madina sai ta.
A Madina ka sai to me ka sai wannan kasuwa?
Lallai nan na sai fulla na sai kuma jallabiya na yara. Sannan kuma na sai wasu gari suke ce ma gumama. wanda ake kawo a nan rata
kofofin kaya ke
amma kuma suna da haske wasu sai fa
kuma faɗa musu nan ka bari musu
suna na Shehu Shehu Mario
daga ina kenan
daga Salka
jihar Neje kenan ko
jira insha Allah
to me zaka ce game da wannan kasuwa tana da amfani
to alhamdulillah gaskiya suna taimaka mana suna mana kokari ina abun nan ma sai mun je mun nema babba za mu san inda shagon yake ba sai su kawo shi nan su kawo kala kala su ba kala guda suke ka ba wani shago in ka je kala kaya guda za ka gani kawai ba za ka san wuri ba za ka je ka yawo ka samu wannan abun ba amma nan gaskiya sai su hado kai san ka kala kaya goma su kawo mana wuri daya kaga wannan ka hada ka saya har ka gama abin da za ka dan saya nan gaskiya alhamdulillah wallahi suna mana kokari tsakanin da Allah
na'am wato ka samu sauki da ka saye
a wallahi na samu sauki gaskiya alhamdulillah
da nan da muka ina kake so kai saya
eh to gaskiya na diba anan amma in san samu ne wallahi an gama anan mina
gaba dai ka kashe kudin ka
gaskiya alhamdulillah gaskiya ga an gama sanan alhamdulillah saboda wallahi akwai sauki sosai haka su larabawa nan in suka fadi da kai musu magana ba za su fahimta abin da kake fadi ba
kalamu wahid
eh kalamu wahid kawai ba wani dan sauki zai amma amma ga nan zaka ta buga kuduku ne ka ce kaza su ce kaza haka zo kudin ta kuma a samu sauki gaskiya kuma haka su can in suka je wurin su samu sauki wurin su saboda su sari ne
to mun gode kware to jama'a masu saurare da wannan Alhaji na jihar Niger muka kawo karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai maki dole a madadin kowa da kowa musamman abokan aiki da ke Washington DC da Maryam Dauda mai kula da shirin ni Mustafa Nasiru Batsari daga nan muna ta kasar Saudiya nake cewa assalamu alaikum
shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Nana Michael Lisola aya shugaban ne na wani sashi na Baptist Church a nan Bauchi ne dikin ne a church to a ita dai zamantakewa yana bukatan lumana yana bukatan zaman dan wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukkan mu Allah Ubangiji tsaye ne shine halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tunda shine Allah mai halittar komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma a mataye ne gaba daya ko kuma bagagen fata ne gaba daya amma a cikin ikon sa yana raba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya ayi zaman yan uwa dan cudeka ka cude ni saboda zaman makwabtaka haƙƙi ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai na shi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna tattar da kanmu ne Allah kuma bai ce ayi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a fadin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je ka kiɗan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke fada shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci da zaman lafiya a nan zaka samu tiran da zaka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addinin sa nan zaka iya ka bi da hakkin ibada amma idan babu zaman lafiya ka duba yanzu a wancan lokaci ai ma ba fada haka yi ba maganan corona babu zuwa masallaci babu zuwa coci to ka gani to Allah yana son a zauna tare shi yasa yayi mu taren sai kaga a cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ki dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati uku da suka gabata shirin lafiya uwar jiki yayi magana akan maternal mortality, wato yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma kananan yara musamman ƴan ƙasa da shekara biyar. Wanda likita ya mana bayani cewa rashin zuwa asibiti ko rashin awon ciki a lokacin da mace ke dauke da juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala. To a wannan satin za mu yi magana akan awon ciki ko kuma zuwa asibiti a lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu da kuma mahimmancin sa. Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maradi ta yi mana cikakken bayani akan awon ciki a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Awon ciki shine ake cewa a da CPNR, CPNR amma a yanzu ya koma SPN shine ake cewa suwan prenatal. Ana fara shi kaman mace in ta yi kaman washin wanki kaman wata uku. Za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take, ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta. A lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta, za ta ba auna tsarinta ta gano da lalle-lalle ciki ne gare ta. Amma mafi yawa duka mata ba za su zo shi abu ba sai sun fara shin ciki ya fara motsi, lokacin nan ne ciki ke bayyana. Amma ɗan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ki sabo ki zo likita don ki san menene, tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka, kana dibi ka ciki ne gare ka, a'a ba ciki ba ne ashe cuta ce. Amma da ka zo likita za a gano lalle-lalle ciki ne ke gare ka. Waɗansu ma muna samun su wata guda da sun samu wannan lati za su zabo su ce likita sashi fam gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata, sai a ba su a auna tsarinsu sai a bayyana a ga lalle akwai ciki sai a ce ciki ne gare su. Sai ku tantance musu matakan za su dauka wata uku za su zo su fara awon su. Kuma unguwanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauke, za a gano tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba. Macen nan a nan wurin awon ciki za a gano cutar da ke gare ta. Tun da ɗan kan lura yanzu da kashi ta ce maka suwan prenatal ya kama tun daga ɗaukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta. Muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara. Wata tara sai ga mace ta zo awon ciki. A lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtar jini, a lokacin nan ka gani ko an ba ta magani za su sha jinin nan ba zai bunƙaso shi ya samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa. Saboda me yasa ake son a zo wurin awo? Ana ba su magani na ƙarin jini. Wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zo da jini, lalle-lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba, a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura. Na biyu ana baki maganin rigar akan cizon sabro. Muke ka karamta shi ne ko can dama ga mata masu ciki masassa da cizon sabro. Mai yaya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu, ka kai ma ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zamana a kan mahira sai an kai ƙarye na wani dare. Shi kuma saunar cije ka a nan, nan ne yake rab, nan ne yake yake kamar ya laɓa ya samu ya cije ka. Kai sa maka cuta. To kin ga kizo sha'awa nan sai a baki wannan maganin nan da ke ce masa sulfadoxime da in muka ba mata sai su ci a'a ni ban karya ba ni shin shi. Mai yawa ka ba mata shi a'a ni ba ni sha sai na je gida. Mu kuma an son in ka zo wannan awo a ce surplus kin sha wannan maganin nan sulfadoxime ba su shin shi.
To likita menene amfanin an?
Unguwanin shi ko sinar unguwanin sosai saboda yana kare kamar yadda ake ba yaran nan CPS din gari suna sha wannan comprimate kin nan da ke ce mana CPS kenan ya iri guda ne da wancan ya shima duka riga kai ne ka gani ko. To mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan falalbat sane ta ba? Sai ka ga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension, a lokacin za a gano tension tana da hawan jini. Duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan. Duk abinda za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a ce an samu an ceto su. Amma in kin zo wurin awonki tun da wuri za a kare ki hana ki cin gishiri a ce miki ga ni ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai kina ina exam kina da hawan jini kina da ramtan jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwance da ke ciki shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki zo a lokacin ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su haiwa duka mata wallahi ba za a zo ran awu ba kuma awan ga kowa san kyauta ake shi sai da examen sauran akwai sauran ɗin kamar awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take yau wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin santar kin da ake shi dole sai ki biya kudin wannan kudin awan jinin nan da awan tsari wanda za a miki da sukari shi wannan kina biya shi amma wanga dai awo dai zunzurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki aihuwar ki kyauta ake kishi a shekarun baya ma nake gani har aihuwa ma gwamnati ta dauke gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake kishi daga bayan gadi aka daga ci take na wanda shi ake cewa aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 an ki aihu shi kama ci ake cewa ki aihu amma ki sai ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yanda ya kamata ke gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki da cikin ki
mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awu ni za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu su zo likita sai su zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awu ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya awo na tsakani da Allah sashen ki da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawai minti da kusan kai minti 10 don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a rura maka hannu kawai a ce ta shi a cikin takarda a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai kika kanan dole ne sai an bi takardu dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takarda ka za a shawo ta ai kun lura su mata sun sani banda karar kin kirkoi gare su annun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan itsari akwai irin exam akwai ciki akwai awan ga tsayin cikin ki akwai a gani danki a cikin ki dan da ke riko ciki yana motsi kin gani ko shine ke cema bata maka da yaka na wannan shi sai ki dora miki wannan ki gani dan falaukin da ake dora miki da ciki sashin ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a dauki akan ma minti 10 awa nawa za a yi ka karin ku awu kun gani kenan shi sa muke so mata su zo shi awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu jalin zamin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a tare mu a wani makon inda ma'aikaciyar jinyar za ta yi mana bayani akan illar rashin zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu mu huta lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya